أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah mai girma da kuwa ya kai kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Asabar. A yau muna 15 ga wata na 4 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443, wanda ya dace wa 20 watan 11 miladiya ta 2021. insha Allah ta'ala wannan zai zama to darasi na 9 a cikin littafin العقيدة السفارينية تا مال السفاريني بابي نمتطيع أكاشي بابي نكي مغانا أكا أبن دي شاهي في الكلام على الرزق بابي نكي مغانا أكا أبن دي شاهي أرزقي تمت الإشارة أكاشي و دكا وانا أبن دا دم أدم زيني أنفانا نشي أنفانو نشي مورو نشي سمو نشيشي wannan abu ana lissafa shi a matsayin cewa lalle arziki ne. Malike cewa rizqu ma yanfa'u min halali, abinda ake cewa arziki shine duk abinda zai amfanar amma ya zama to na halal, saboda shine in ka ciyar da iyalinka zaka samu lada, idan ka duka ka bada sadaka zaka samu lada, idan ka kama hanya ka tai aikin hajji ko aikin umara ko na makamancin wannan daga cikin irin ayyukan da ake yi da dukiya to zaka samu lada, amma da sharadi kudin ya zama kudin halal ne. Shine malai ce war rizqu ma yanfa'u min halali, yace audibu ko kuma kishiyan halal wanda shine kuma haram ko yace shi kuma haram. Fahul anil muhali, karahu ko kuma kanisanci al muhal, abinda yake lalacacce wanda shine dukiya ta haram, saboda ita diyan da take ta kawo ba za ta amfane ka da komai ba. Bayan shi malai ya ce da annahu raziqu kullil khalqi, shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake arzuta dukkan halittu gaba daya. Sai ya ce walaysa makhluqun bi ghairi rizqi, ba huwa wani halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi ya dora shi a ban kasa, face wannan halittar iya da irin nashi arzikin da Allah ya rubuta mishi. Shi ne Allah yake cewa ma min dabbatin fil ardi, yace illa ala Allahi rizquha, babu wani abin da yake kaiwa ya komo a saman doron kasa face arzikin shi yana wajen Allah subhanahu wataala. Kasancewar kun yi yawa a gidanku, a gidan mahaifinka, wannan baya tawayar da arzikin da yake cikin gidan, bal hasali sai ma dai arzikin ya karu. Saboda yau aka ce an yi aihuwa a gidan wani, to wani sabon arziki ne kuma ya zo mishi, saboda wannan da aka aihu wannan iya da jadwalu rizqin khasun lahu, iya da keɓanciyar tsari na arziki wanda nashi ne Allah shi ya ba ma, to sai faɗo a cikin gidanka kaga kenan arzikinka ya yi mi, arzikinka ya karu. Sannan ko a tsarin duniya ɗan adam arziki ne, ɗan adam arziki ne, wanda kuma alƙaluma da yawa na waɗanda suke taƙama da cewa su ɗan duniya ne sun bayyana cewa lalle mustaqbal mai kyau, bi ma'ana la'alla ƙarhin duniya zuwa gaba zai koma zuwa ga mutumin da ya yi kowanne yawa. Imana ƙasashen da suka yi yawan mutane to su ne ƙasashen da za su zama to suke da ta cewa, to babu dai wani mahaluki face iya da irin nashi arziki da Allah ya bashi, kowa da nashi. Kasancewar kun yi wa bai hana ba wani bai cin arzikin wani, kowa da irin nashi arziki. Matashiyar karatu a yau malai yake cewa wa man yamut bi qatlihi min al bashar أو غيره فبالقضاء والقدر ومن يموت بقتله من البشر. دك متمن دا يزمن تو يا موت تسبب وني دا كتكين إيام أدم يكشيش بمعنى وني يكون مكامي يكي مشحري يفر مشحري يكشيش. ما ليتي أو غيره
ko kuma wanda ma dan adam din bai kuke wani makamin ya kashe shi ba fa bil qada'i to hukuncin Allah ne haka din wal qadar kuma qadarar ce ta zamanto a haka dukkan wanda kaga wani ya duki makami ya kashe to iya dama arzikin da Allah ya kusa rayuwa kenan ba cha ga wani ya zo ya bata tsarin Allah a bai saba dama haka Allah ya tsara shi wancan sababi ne na mutuwan wani amma dai ba shi bane hakikanin imana wanda ya kadarta ko kuma ya kadarta abin da ya faru ga wani malike cewa karkashin wannan gaba bayani akan ta dukkan mutumin da kaga ya bar duniya to lokacin shi ne kare wani mai hikima yake cewa wa man lam yamut bi haddi sayfi mata bi ghairihi duk mutumin da bai mutu ba da kaihin takobi to mata bi ghairihi zai mutu a wani sababi na daban wanda ba wannan ba yace tanawwa'atil asbab sai yace wal mautu wahid sababin da yake kashe mutane daban-daban ne amma ita mutuwar abu ne ce mutuwa ce kawai to amma dai sababin da yake kai dan adam akan ya mutu wannan sababan ne da yawa wani la qadarallahu mota za ta kade shi wani la qadarallahu mashin wani zai fado daga wani waje wani kuma kaza zai kowa da irin sababin da Allah ya kadarta mishi wani rishin lahiya zai wani kaza zai wani kuma salim alim ana zamani haka kawai zai mutu ita dai mutuwa ɗaya ce amma dai wal asbabu muta'addida sababan da suke kaiwa zuwa ga dan adam ya mutu su kuma wannan sababa ne da yawa malike cewa fala shakka anna kulla mayitin yamutu bi ajalihi aw mayitin yamutu bi ajalihi ba hu shakka cewa duk mutumin da kaga ya mutu to ya mutu ne da irin iya ajalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta mishi walau kuddira annahu ya'ishu lama mata wala ma kutila inda Allah ya rubuta mishi cewa zai ci gaba da rayuwar nan lama mata da bai mutu ba wala ma kutila da ba a kashe shi ba Allah yake cewa malike cewa anan wa lihaza lamma qala almunafiquna ai a dalilin haka ne ma lokacin da munafiku suke cewa alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu suna fadan cewa waɗanda munafukai wai mutanen da suka huta suka yi jihadi sai wasu daga cikin su suka yi shahada sai suka ce law ata'una da sun mana da'a cikin maganganun da muke faɗi musu na cewa kar ku tunkari hatsari da rayuwar ku wai munafukai suke cewa ai ma kutilu ai da ba kashe su ba to kaga wannan magana ce ta mutumin da bai san Allah ba yawa wanda kaga ya mutu kawai lokacin shi ne ya kare Allah yake cewa qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin to ku da kuke zaune a gidan ku ku kare ba kanku mutuwa in ta zo ku ce a'a ko ko ba ku tsara ba ko ba ku shirya ko ko ba ku yarda ba fadra'u ku kare wa kanku mutuwa in kuntum sadiqin in ku kasance masu gaskiya Allah ce wanda suka kai jihadin nan fa da ku da kuke zaune a gidan kowa kadarar da Allah ya mushi ta zai mutu ita ce zai mutu shine yace aina ma taqulu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk ko inda kuka tsinci kanku mutuwa sai ta riske ku walau kuntum koda ku kasance fi burujin mushayyada a cikin wasu irin gidaje na alfarma wanda ake ga shigan su ma tashin hankali ne wallahi wannan shiga wannan gidan ga malakul maut ba wani abu mamaki bane ba wani kayan wahala bane ba haka zai shiga ya sidiya doko ran ya fito da masu gadin da masu wane ne da masu wane ne in ka ga ba mutum ba kawai lokacin da bai kare malike fal ajalu maktubatu ajalin kowa a rubuce yake wa muhaddadatun wa muqaddaratun a iyakance yake sannan kuma kadara ce la yuzadu fiha wala yunqasu ba a rage maka ba a ƙara maka sannan kuma wannan mutuwa da kake gani babu wani mutumin da zai mutu face ajalin shi sai ya ƙare kuma arzikin shi ya ƙare duk abin da aka rubuta maka a matsayin cewa ga arzikin da zaka mallaka sai ka cinye shi tsaf to ko zaka mutu illun wa shi ne in abin da zaka sha ne in abin da zaka ci ne in abin da zaka hau ne in ba mene ne aka rubuta maka a matsayin arziki sai ka suɗe abinka ƙuras to ko zaka mutu ba yadda za a ce ga wani ya mutu ko arzikin shi bai kare ba subhanallahi ba yayi ba duk wanda kaga ya mutu to arzikin shi ya riga ya kare ne saboda ita mutuwa ba a jinkirta ta in ta zo sannan kuma in ba ta zo babu wanda sai jayo ta ya kawo ta in kaga mutum ya mutu kawai lokacin shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha ba ho tare da za ta mutu hatta tastakmila rizqaha sai ta cika arzikin ta tsaf ka cin da komin ka tsaka lokacin zaka mutu to shine malama ne yake cewa wa man yamut biqatlihi min albashar wanda ya mutu ta sababin wani daga cikin diyan adam ya kashe shi malama ya zama tumin sababin mutuwa aw ghairihi ko kuma ma ba ma wannan sababin na wani dauki makami ya kashe shi ba fa bil qada'i wal qadar tu wannan fa bil qada'i hukuncin Allah ne wal qadar kuma kadara ce ta ubangiji subhanahu wataala haka ya kadarta amma a dai lokacin da kuma dukkan mutumin da ya zama tu sanadiyya sababi na mutuwan wani ba tare da wani uzurin da addinin musulunci ya yarda da shi ba to lalle tabbas wannan mutumin da ka zama tu sababin mutuwar shi gobe kiyama zai kawo kai zo gaban Allah da kai yace ya rab ya ubangiji sal hadha lima qatalani Allah ka tambaye wannan bawan naka me yasa ya kashe ni da haka kisa iya ɗaya daga cikin abin da addinin musulunci ya ja hankalin mutum mai imani ya hankali da shi matsala ce mai girma iya daga cikin abin da yake kwalbalta rayuwar dan adam ya kasa gane inda aka sa gaba idan zaman tun manhajin kisa ne a gaban shi kuma irin wannan sun sha faruwa da yawa musalli akwai su ana rayuwa a cikin su kada mutum ya kashe wani shi ma ya kawo rayuwar gaba ɗaya ta zama tun shi wani jangon to dan adam da yake zaune a saman doron kasa ajiya Allah ce kai ba kai ka ajiye shi ba ba kai ka halicce shi ba to amma a yau zaka ga kisa ya yawaita a cikin al'umma kuma la sai mu misali yanzu a irin nan wajen kaga wani abu ne wanda yake bako ne kaji an ce an dira gidan wani dalilin saka ko wani ne an kashe shi wane ne da wane ne suna rikici akan yarinya ya kashe shi wa fa fada kaza da fada kaza ana rigimar an kashe wani kaga wannan matsala ce matsala ce wadda daga cikin irin ababen da suka kawo mana irin waɗannan sabubba akwai irin kallace-kallace da ake yi na funafunan ƙasashe daban-daban misali irin funafunai da ake yi tarjamar indiya misali kaga irin yadda ake ga ana wasa da adda a soka ma wani a yi daba a yi wane ne sai zama to wannan ɗabi'ar a yau da gobe tana zama a cikin kwalan mutane har ta kai ɗan adam musulmi ya daga baki ya ce zai kashe musulmi ce zan kashe ka in yi kasauta kaga wannan matsala ne to abubuwa da ake gani ana ga kamar kayan wasa ne sai zaman to a yau an samu matasan da za su sha kwaya su sha wane ne sai zaman to abinda za su rika kwatantawa gina a cikin rayuwarsu shi yasa duk kasashen da suka san inda aka sa gaba a rayuwa ba a sakin abubuwa hakanan kawai kowa ya abin da ga dama ba a yi hakanan in kuna fule za su rika shigowa cikin kasar ku duba wanne ne yake da daidai da manhohinku na rayuwa na yau da gobe sai ku ba shi dama wanda kuma bai daidai to ya zama to in aka kama mutum da irin wannan funafunan kamar an kama shi misali da kwaya ne hukunta shi za a sa dokoki masu tsauri saboda mutane su shiga cikin taitayin su amma sai da mutane sun bude marakin mutum ya bude wani studio shi da yar ordinator kishi daya da wani ne yana ta ingiza wa yara waɗannan abubuwa a cikin killuka suna kallo wabittali kuma tarbiyyar shi ta lalace daka irin waɗannan abubuwa duka wajibi ne a rika kula da su kamar kar a bar abubuwa haka sai akai matakin da abu kuma zai gagari jama'a yanzu a kusan ba a matakin da ake ba ka ga yaro matashi in ka gaishe abin tausayi za ka gaishe ya zo ya yi wani irin aski ya sa wasu irin kaya ga wata sarƙa ga wani ɗan kunne ga wani wane ne sai ga abin tausayi wallahi to duka wani ya daga cikin tsakafar da aka samu ai da babu irin waɗannan ɗabi'u to sai mu tambaye kanmu me ya kawo su yanzu daga cikin abin da ya kawo su akwai waɗannan kallace-kallace da ake yi raka kisa haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zawadu duniya ahwanu ala Allah a duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya ta gushe komai da komai aka ce duniya har suka abada suna ciki su gushe ya zama to babu su yayi sauki a wajen Allah sama da azubar da jinin mutum musulmi guda ɗaya ba tare da dalili ba amma ka duba fitintun da suke faruwa a yau wasu fitintunan da sunan addini a hali kuma in ka duba ba magana akan abin da ya shafi addini ba addinin bane karantar da wannan sai a ɗauki manhaji na rikici kuma kaga mutane suna anhwani da wasu makaman da he ka rasa daga ina suke samu irin waɗannan makaman Allah kiyaye yanzu ya daga cikin ma ammat bin balwa abinda ya gama wake cha ruwan dare ga duniya abinda ya shahi kisa kuma zalla ya ambata shi dama a cikin alamun tashin kiyama la yadri alqatil lima qatala wala almaqtul fima qutila shi wanda ya kashe bai san me yasa ya kashe wani shi wanda aka kashe shi bai san me yasa aka kashe shi haka kawai mutum yana zaune sai mutum ya kashe shi to wannan kuma yana daga cikin abubuwan da ake gani a yau da sunan jihadi da sunan wane ne addinin musulunci ya karantar akan yin jihadi kuma jihadi addini ne amma ya zama to yayi daidai da wani muhimmin da addinin musulunci kuma ya zo da shi tana dama addini ne kenan dole a duba bangaren addini meye addini ya gindaya a matsayin abin da ake cewa jihadi to amma za ka ga kalmar ana sakinta haka nan wasu su yi amfani da ita a yi amfani da su saboda a shawwaha huskar musulunci a lalata tunanin musulunci a rika nuna wa mutane musulunci kamar wani undumbala ne ko kuma a dama ta'addanci ne ko kuma kisa ne kawai yanzu ka duba ɗaya daga cikin magabawan da suke jagorori irin na 'yan jihadin nan cai yake manhajinmu kisa kawai to waye ce manhajinsu kisa kawai a ina musulunci faɗa ka ka ce manhajin ku mana wai tsarin su kawai su kisa ne kisa kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tura Mu'az da ya tura wanda yake tura a matsayin ɗan aike yace abu na farko da zaka kira su akai ya zamanto ila shahadati an la ilaha illallah su shaida ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah fa idhum ata'uka lidhalika in suka maka da'a da biyayya an kare da kai da su duk ɗaya kuke su musulmi da kai musulmi ne fa in abaw in suka kiya fad'uhum ila aljizya sai ka kira su zuwa ga tunda suna cikin yankin da yankin da musulmi to su bada jizya ga daular islamiyya idan suka ce ba za a musulunta ba kuma an ki ba a bada jizya sai a zo bangare na uku shine bangare na yaki to bangare na yaki shan ba kawai ba kai tsaye hawan su zai a nan kuma za a zo a duba wani irin kafuri ne akwai kahurin da an sa an yi alƙawari da shi cewa ba ya taba ko ba za ku taba shi akwai mu'ahada akwai zimmi wanda akwai yarjejeniya tsakanin ku da su yana kahurcin shi kana musulunci ka amma ba ka taba shi ba zai taba ka ba a irin wannan kahurin ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmin da ya dauki makami ya je ya kashe kahurin da yake karkashin amana ta musulmai wannan musulmin ba zai shiga gidan aljanna ba ba zai ci kamshin aljanna ba inji manzo sallallahu alaihi wasallam kowa ya kashe kahuri ya kashe to haka tsarin musulunci akan jihadi abu ne tabbatacce in tsarin musulunci na jihadi wajibi ne mutum mai imani ya yi jihadi amma kuma rikici da tarzoma wannan ba jihadi ake da shi ba sannan ko da shuruɗin sun tabbata sai ku duba ku gani kamar al-masalih wal-mafasid allati tatarattabu ala zalika da banna da amfanin da zai biyo bayan jihadin da za ku yi wanne ne ya fi girma musulmai lokacin da aka zauna a garin makka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka kuma ga manya-manya daga cikin sahabban shi su Abubakar su Umar su Ali su Usman duka sun musulunta amma ba a yi jihadi ko dai ba a Makka me yasa saboda idan aka yi bannar da za ta biyo ba sai amfani da za a samu ba lokacin shi bane ba sai Manzo Allah ya dakatar da wannan sai aka yi hijira aka komo garin Madina abuwa suka tabbata daga lokacin tukun kuma yaƙin ma na farko kuma da aka yi shi ma yaƙi ne wanda yake jihadu daf'i ne bi ma'ana dafa'u an anfusihim sun kare kansu ne inda Allah ya ce uzna lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir an ba da dama ga waɗanda aka zalunta su kare kansu aka yi Badar aka zo aka yi Uhud aka yi wane ne kuma duk yaƙin da aka yi ƙarya ake ƙarawa ba ka yi yaƙi ba kuma Allah ya zamanto a kahin yaƙin ka ma fi samun ƴancin addini akan ka zo ka yi yaƙin to me aka yi kenan babu da kana sallah masallaci kana karatu ana wane ana abubuwa na addini yanzu ya zamanto gaba ɗaya an ma ne me ka arrasa ko kuma kai ma in za ka yi shiga za ka yi shigan burtu ba wani alama wanda yake nuni akan addini tare da kai to wannan ba jihadi ke ba da haka ala ittihal kisa addinin musulunci ya ja hankali akan haramce shi naka duk mutum mai imani kar da kuruciya ta sarmantaka ko jin karhi wane ne ya ja ka akan ya zamanto manhajin ku da tsaro ku shine kashe mutane saboda dauka abin da yake hannun su kuma makamancin wannan malai yace
ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطر yace shi wannan dan adam din nan wa lam yafut min rizqihi ba hu abinda zai kubuce na arzikin shi arzikin ka baya kubuce maka walal ajal kamar yadda ajalin ka ma baya kubuce maka shay'un ba wani abinda zai kubuce maka na arzikin ka ko kuma na ajalin ka dan haka abinda ake jan hankalin ka fada' ahlal dalali kabar ma abuta bata mutane suke taya akan tafarki na bata wal khatan da waɗanda suke tahiya akan maganganu wanda yake lalacecce me lalacecen magana me tafarki wanda yake na fatattu shine mutun ya rika yunkurin neman arziki ta hanyar da Allah ya haramta ka tashi ka bi hanyoyi na halal wanda addini baka dama abinda aka rubuta maka na arzikin nan zai zo ka kaga ya daga cikin bin tafarkin ahlud dalal mutun ya rika tsubbace-tsubbace ko sihirce-sihirce a lokacin da yake neman arziki a ce dole ya tashi an tsaya kaga wasu hayaniya a cikin shagon mutun ya kaya kafa a kofa ya kafa a idani ya kafa a idani a cikin san Allah a susun da yake zuba kudin cinikin shi a nan ma kuma sai ya samu wata laya nan ma ya aje to duka wannan ya daga cikin tafarkin da addini bai rada shi ba saboda duk abin da kake ga cewa zaka dauke shi a matsayin sababi to sai in addini ya yarda zama sababi shi kuma da tafarki addini bai yarda zama sababi ba abin da kake kasuwanci kake aikin gwamnati kake wa kake tashi ka roki Allah subhanahu wataala ka daga hannunka ya ubangiji wannan al'amari nake ciki Allah ka bani cin nasara akan shi Allah ka kare mun dukiyata Allah ka habbaka mun ita Allah ka mun kaza ka roki Allah kai tsaye shine abin da ayoyin alqur'ani suka karantar da mu tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka haka karantar da mu amma idan mutum mutun ya kai matakin da yana jin in ma bai koko wannan abin da aka bashi ba na laya ko na makamancin wannan yana jin la Allah ma cinikin ba zai yi ba ko kuma an ya zo ya jima ga kai ba hawar da yake girmawa sai ta haba ni da ma na sai in ya laluba ya ji babu abin da aka bashi na rukowa to kaga wannan akwai matsala a cikin imaninka Allah shi yake bada in baka samu ba Allah ne mai baka ka roki Allah subhanahu wataala kai tsaye wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ka roki Allah kai tsaye babu hirar biye biye babu hirar dokan sababin da addini bai rada shi ba da ka fada ahla ad-dalali ka bar ma abuta hanyar da ke tabata ce wal khatal da waɗanda suke maganganu waɗanda suke lalatattu da suke sukurkurtar da aqidar dan adam a ce maka arziki kake so sai ka biyo kaza a baka wasu huridai ka je ka rika ja ko na ganin aljani ko na bayyana aljani ka duba ga bayan da adam yake da jur'a da karhin hali a bashi huridin da zai kira aljani wai aljani in ya bayyana an yi so sai ya kwadi bukatun da yake da wajen bayyana aljani in ya rikice ya tsorata to shikenan da yawa sun hauka ce a haka mutane sun hauka ce a haka arzikin bai samu ba ka barar da ni'imar da Allah maka ta hankali wanda duk jarabar da kake da tunanin da kake da kalkilkin da kake duka iya da alaka da wannan hankali in aka rasa shi an rasa komai komai ya tashi daga aiki saboda kai rufi alkal qalam babu alqalami akan ka ba wanda yake lissafa ka a matsayin wani mutum da za a lissafa da shi a tsara wani abu da shi da haka mutum ya bar tafarkin da addini bai rada shi ba arzikin ka tabbas zai same ka ka biyo hanyoyin da addinin musulunci ya wanzar da su akan neman arziki ka nema malai anan ya kawo wani bayani yake cewa wallazina yatahassaruna idza fatahum shay'un min at-tijarati aw min al-arbahi mutanen da suke shiga halin nadama da damuwa akan harkar kasuwanci akan harkar riba a cikin harkar kasuwarsu ko kuma harkar aikin su yatahassaruna wa yaquluna su rika cewa lam amilna kaza la hasala kaza 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 wa kaza an yi wata haraka misali ta kasuwanci sai aka samu abin da ba a so na faduwa sai ce kai inda ma kaza da kuke da kaza kaza a wannan maganar inda kaza din nan farka kawai ka ce qaddarallahu wa ma sha'a fa'al haka Allah ya kaddarta kuma abin da Allah ya so shi yake amma ka rika lau inda ma kaza akai da ma ba mu yi wannan harakar da wani ba da ma ban yi kaza ba to kaga dai abin da zai faru ya riga ya faru sannan kuma lau ba ka yi imani da abin da Allah ya kaddarta maka ba na wannan asara kaga ka tashi a tutar babu kai kai asara a wannan bangaren
kuma jarraba kan dama Allah ya ga cewa zaka jure ko ba zaka jure ba idan ka jure sai ka samu wani babban budi a gaba kuma da sai ka kasa jurewa to wannan shine babin da yake magana akan arziki babi na gaba albabu salis babi na uku mala yake cewa fil ahkami wal imani wa muta'allaqati zalika al ibadatu wat ta'a babi da zai magana akan hukunce hukunce na imani da abin da yake da alaka da imani sannan kuma da abin da ya shafi ibada bauta wa Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a da manzon shi to wannan babi abinda malam yake nihi da shi bayanu ahkam bayanu hukumce hukumcen mutanen da suke ahlul kaba'iri masu aikata manyan zunubai wa ma ya ta'allaqu bidhalika da abin da yake da alaka da wannan sannan kuma bayan shi malam sai ya zo ya bayani akan abin da ya shafi imani sannan kuma hallau ya zo ya bayani akan abin da yake warware wannan imani duka a cikin wannan babi abinda malam ya fara da shi anan yace wa wajibun alal ibadi turran an ya'buduhu ta'atan wa birran wa wajibun yace wajibi ne tilas baka da zabi alal ibadi akan bayi turran bautan Allah subhanahu wata'ala wanda suka samu kansu a wannan farfajiya ta duniya kenan wajibi ne akan su bautan Allah mai girma da guwaya an ya'budu cewa su bauta wa Allah ta'atan suna masu halin da'a ga Allah subhanahu wata'ala wa birran suna masu halin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala bauta ga Allah wajibi ne ba zabi bane ba ba dan adam in ya ga dama bane zai ce a bari in bauta wa Allah ko kuma bari in yi sallah ina ga dama kamar yadda waɗansu daga cikin wanda suke da'awar cewa musulmai ne suke da wannan tunanin lasiya mutum da ya karatu boko kuma la'alla cikin karatun shi dama a kasashen waje je ya zauna cikin mutanen da ba su san abin da ake cewa addini ba kamar yadda bayani gabata a nan cikin karatun usulu salasa ko bayanin da malam Usaimin yayi akan in fa mutum zai ta irin waɗannan wuraren to ya kamata a duba wasu sharuɗa in bai cika su ba gunde zauna wanda ka zauna a nan ba ka haramta wa kanka wancan karatun saboda ka mutu da imani mutane da yawa sun ce waɗannan wuraren sun dawo ba sa sallah wani baya azumi yana ga duk wahalar banza ne yake to bautan Allah wajibi ne ga mutum ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala malik ya ce wajibun ala jami'il khalqi an ya'budu Allah subhanahu wata'ala wahdahu wajibi ne akan bayi su bauta wa Allah mai girma da kowa shi kadai la sharika lahu kas su sanya mushi abokin tarayya لأن هذا حقه عليهم سبب ونشين حق إن الله يكيد أكمه وهو الذي خلقهم من أجله كما الله شيح لتيم سبب ونبوتا الله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بحالتي الجنبة دان أدم الله جسيدا سطير تاني أشك عبادة أولو لألا كتوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس يا كمتاني كبوتا وبنججندا الذي خلقكم والنشين يحد الجيب والذين من قبلكم كما دب الأمو من السكة كباتا ما شيني وبنجج سبحانه وتعالى شيني يحد الجيب الله تقول كي حكا لعلكم تتقون تبسا فسامو سورة الله تقول لما أمرنيني سننبايش الله تقول عبد الله ولا تشرك به شيئا كبوتا وألا كرك حتى شنو كوة أتكين بوتا الله تقول لقد بعثنا حقيقة من أيكو في كل أمة a cikin kowace al'umma rasulan mun aiko da dan aike wannan dan aike shine manzo in yazo yana cewa mutane a ni'budullaha washtanibu taghut ku bauta wa Allah ku nisanci abin da yake dagutun dana ku nisanci bautan wani Allah sannan kuma haka Allah yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasul ba mu fa aiko wani manzo kahin kai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama illa nuhi ilayhi face sai mun yi wahayi zuwa gare shi cewa annahu la ilaha illa ana fa'budu cewa ba wani abin bauta bisa ga cancanta sai Allah da ka ku bauta wa Allah mai girma da buwaya Allah ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'ummata ku al'umma ce daya daya sai ce wa ana rabbukum fa'budun ni ne ubangijinku Allah ce ku bauta mini dan kaga bauta ga Allah subhanahu wata'ala wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق الله أكم مبوتا وألا كرم سنيا مش كيشيا كرم مش شركا سنيك يفرع قال شهاديس تشوا وحقنا عليه مكم حق دمك إذا أكم الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا Allah ba zai azabtar da wanda baya shirka da shi ba. Da haka ake matsawa akan a karanta tauhidi, a karanta ɗayan ta Allah subhanahu wataala. Saboda babu abin da ɗan adam zai karanta ya tsira sama da karatun ɗayan ta Allah mai girma da buwaya. Ya zamanto dukkan ayyukan maganganunka, aikinka, kudurinka na zuci, ya zamanto duka akwai ɗayan ta Allah subhanahu wataala a ciki. To kaga bauta ga Allah mai girma da buwaya wannan wajibi ne. Shi yasa malama ne yace wajibun alal ibadi durran, wajibi ne akan bayuwa da suke rayuwa a saman wannan farfajiya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da sun sanya mushi kishiya ba. An ya'buduhu ta'atan wa birra, su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala suna masu da'a a gare shi, suna masu biyayya a gare shi. Baiti na gaba malama yace wa yaf'alul fi'la alladhi bihi amar hatman wa yatruku alladhi anhu zajar. Wa yaf'alu wajibi ne a gare mu mu bayi mu aikata alfi'la alladhi aikin da bihi amara shine Allah subhanahu wataala ya umarni ayi. To kaga anan kuma kenan duk abinda zaka yi da sunan bauta ga Allah subhanahu wataala to wajibi ne, zaman to umarni ne daga Allah subhanahu wataala ko kuma bayani ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan ba ni bane ko kai a yau zamu ciro abin daga cikin aljihu ci a ya kamata ai kaza a matsayin abin bauta. Malam yace hatman, wannan dole ne, dole ne a aikata aiki da Allah yayi umarni akai. Wa yatruku alladhi anhu zajar, sannan kuma mu bar duk abinda Allah ya tsoratar akai. Abinda aka ce kar ayi to kar wanda aikata, abinda kuma aka ce ayi to wajibi ne a gare mu mu aikata. Anan malam yake cewa bayan bayanin da shefa malam Fauzani yayi, yake cewa la ahad yakhruju anil awamiri wan nawahi. Kaga umurnin Allah yi babu wani mahaluki ɗaya da za a ce ban da shi. Matukar mutumin nan ya balaga da hankalin shi to wajibi ne a gare shi. In kaga ya huta to mahaukaci ne bai da hankali, shi kuma rufi alqalamu an salas, ya cikin wanda aka almajnun, mutumin da yake mahaukaci alqalami bai saman kai shi, ko kuma misali yaro karami wanda bai balaga ba. Amma mutum wanda yake ya balaga da hankalin shi to fa umurnin Allah wajibi ne akan shi, ba wani wanda zai ce shi ya huta ban da shi. An samu wasu daga cikin tafarkin da suke jingina kansu zuwa ga musulunci, la siyama gulatu sufiya, bi ma'ana wa suka masu azarbabiya a cikin sufayi, suke cewa abin da ya shafi umurni da hani ayi ka ayi, suka ce innahu, sai a ce ban da suwa ne. Me yasa? Sai a ce innahu wasala ila Allah, shi yayi wusuli zuwa ga Allah, shi ya isa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wal awamir wan nawahi innama hiya lil awam, da umurni da hani wannan ai daga magarin mutane ne, amma su wadannan khawas ke bantattu a banda su. Da ga umurninka da aka yi aka ce wa aqimus salata wa atuz zakata, wannan namu ne, amma su busa ciki saboda ya kai wani mataki yayi fana'i, gana ya darke yayi wusuli. Aqida ta wahdatul wujud, bimana duk abin da ka gani yace Allah ne, da kalli komai yace Allah ne. Aqida ce wadda tana nan a cikin wasu daga cikin suke da'awar musulunci, amma kuma kai tsaye duk mutumin da yasa abin da yake hudu tana daga cikin musulunci. Sai yace umurnin Allah da umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai yace hadha lil awam, wannan na ga magarin mutane ne. Wa ammal khawas fa innahum laysu bihajatin ila al awamir wan nawahi, sai yace a sone ke bazzatu ne, wannan dan ajin tabarakallah ne ya kai wani matsayin da in Allah yace ai kaza ba rasu ake ba, in manzalla yace ai kaza ba rasu ake ba, ko aslan ma ba ruwan shi da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me yasa? Saboda li annahu wasala ila Allah wa yatalaqqa al awamir min Allah mubasharatan, yana ga cewa shi ma umarnin da yake amsuwa yanda manzalla yake amsuwa daga wajen Allah, shi ma yake amsuwa daga wajen Allah. Aqida ce ta nan a rubuce. Da haka za ka ga gura maka wani a ce wannan baya sallah, ya malami ne, ya kai kimma, ya kai kololuwa, ya cika, ya tumbatsa, ya kai wani matakin da shi baya sallah. Ya aka yace sallah ai taku ce? Su khawas ne, su keɓantattu, keɓantattu ne. To duka waɗannan maganganu ne suke da alaƙa da maganganu irin na falasifa, wanda wani ana kiran shi da suna Ibnu Arabi biduni alif wallah, ba Ibnu Arabi ba, Ibnu Arabi wani filosof, wani mutumin da yake da manhaji na Ahlul Kalam, shi ya shiga cikin abubuwan da suke da alaƙa da addini, ya jagulgula abubuwa da yawa na sai masufanci, kuma sai ya zamanto daga can suke tsotso abin da suke aikatawa. Wallahi in ka ji su maganganun sai a ce maka to wannan dama kai da baka isa zuwa ga hakika ba to kai ba yanda za a yi ka iya ganewa duk maganar da za a kewa a kewa ce a kai kana cikin awamu ku ga magari ne buku iya gane ka karanta Qur'ani ka fasarta ka karanta hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fasarta kai bayanin cha Abubakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhu ajma'in duka aka haka suka rayu amma sai a ce a kai duk baka gane ba su Abubakar su Umar su Ali su Usman duka suna cikin awamu su yanzu su ne suka kai matsayi na khususiya su khawas ne subhanallahi wallahi an kaji wasu maganganun ba su faruwa kuma su ana rubuce a cikin littafi akwai littafi al-kibrit al-ahmar yake ambata labarin wani malami wai malami ne kuma da sunan addini ba yake cewa in ba dan ba astaghfirullah wa tubu ilayhi in ba dan ba Allah kare na sai da zai da kafiri gobe kiyama da wuta da ake hira kawai an yi wuta tuf shikenan kawai an gane duka suna cikin khawas daga an ce maka mutun ya isa zuwa ga hakika yanzu duka tarkatarkar da ake ciki da rikicin da ake da bayanin cewa wani ya kalli wani malami ya ce Allah ne shi me yake da'awa karantarwar da aka mishi yayi usuli bi mana ya kai matakin da shi a yanzu daga komai Allah ne to kai ake baka gane wace a kai kana cikin awam munkiri ne kai shi yasa baka gane Allah kiyaye malice al-awamir wan nawahi da umurni da hali wajibi ne akan duk mutumin da bawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala annabin da Allah ya turo kai abubuwan da kake cewa kai baka ciki ko kuma a daga wani wuri kake amso naka annabin da Allah ya turo bai bar waɗannan abubuwan ba ya bar sallah ya bar azumi ya bar karatun Qur'ani ya bar sarar da zumunta duka ba abin da ya bari to amma sai ka samu wani a yau sai ya keɓa ta kashi a su suna cikin khawas taka daga an ce ya ayyuhal ladina amanu ku wannan naku ne shi bai ciki ko ya ayyuhan nasu duk wani umurnin da Allah zai bada kwata kwata bai ciki to wannan shine hatsarin da wasu daga cikin wanda suke da'awar musulunci suka tsinci kansu a ciki Allah kiyaye malike cewa umurni da hali umurni kala ne daban-daban to da cikin shiga cikin wannan bayanin zai dauka mana lokaci al-ihtihal wa yaf'alu al-fi'la alladhi bihi amar hatman wa yatruku alladhi anhu zaja duk kuma abin da aka hana to wajibi ne ga bawa mai bawa na Allah ya nisanci duk abin da aka ce an hana duk abin da yake sako ne ga Allah subhanahu wataala abin da yake wajibi akan mutum shine ya bari saboda shi annahyu asluhu daga at-tahrim an haramta duk abin da kuma aka haramta aka ce haramun ne to in mutum ya aikata sai ya samu zulumi in ya aikata sai ya samu zulumi to ayyukan saban Allah kuma abubuwa ne masu yawa amma kuma akwai sabubban da dan adam in yayi ruko da su za su taimaka mishi akan rishin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala abu na harko an ya'mal al-'abd al-'aqil ala tarkiha walau lam yu'alliq 'alayha wa'idun aw walam lam yu'alliq 'alayha wa'idun bil 'adab abu na harko duk abin da aka ce a bari ka samu ranka cewa kai ka bari koda ba a ce ba wannan abun a wanda ya aikata su ga irin kalar azabar da za a mishi in dai ya tabbata Allah ko manzon shi sun haramta to wajibi ne a gare ka haramta in ka sama wannan abun a cikin kanka to ba za ka rika bibiya ba ka rika a ai wannan halin sama sama ne ko kuma wannan halin kaza ne duk in ka ga mutum yana bibiya irin haka ce ai kaza me ne shi ai zulubi in ma akwai ba diya bane to akwai matsala saboda duk mutumin da yake kai irin wannan karshe sai ka same shi akan manya-manyan zunuban ma abu na biyu ya zamanto kana jin kunyan Allah subhanahu wa ta'ala saboda a cikin aikata aikin sako akwai rishin jin kunyan Allah saboda duka za ka iya tasadda za ka samu tasattur game da mutane mutane kar su ganka amma kuma hallo ka tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da kake aikata yana ganinka to me yasa zaka ji kunyar mutane ya zamanto zaka sanya Allah ya zamanto shine ahwanu nazirina ilayka abu na biyu kenan duk abin da zaka yi ka rika jin cewa Allah yana ganinka koda wani bai ganka ba wacce bata ganka ba to Allah yana ganinka abu na uku ka rika lura da ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya gare ka shi maka ji ya maka gani ya maka kaza ya maka alfarma ga su da ba sa lissafuwa fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda zaka kidaya ni'imomin da Allah maka ba zaka iya ligas ba ni'imomi burjik wanda hankalin dan adam ya wuce iya lissafa su ka rika tuna waɗannan abubuwan da ya maka na ni'ima duka ya maka su ne saboda ka samu daman da zaka bauta mushi sai zaman to abinda zaka yi aikata da wannan ni'imar da ya baka sai zaman to sabon Allah subhanahu wataala kaga in kana tuna wannan zai taimaka maka akan kuta daga cikin sa'an Allah subhanahu wataala abu na hudu shine ya zaman to akwai tsoron Allah tare da kai ka rika jin tsoron Allah a zaman a cikin tsarin ka akwai jin tsoron Allah kana jin tsoron Allah bai girma da buwaya da haka ba zaka aikata abinda ya hana sannan kuma ya zaman to kana da takaita buri a cikin rayuwa daga cikin hanyoyin da suke kai da adam zuwa ga sa'a Allah akwai gurace-gurace ka zo ka sa wasu abubuwa a cikin rayuwa kana ga dole sai ka kai zuwa gare su sai zaman to manhajin ka tsarin ka shine kawai al-ghayatu tubarrilu wasila kuma na ka a can kake so ka tayi to ba ruwanka daga hanyar da zaka bi hanyar da zaka bi kora ta sa'a ma Allah kai dai burinka za ka kai can to idan mutum ya zaman to ya takaita buri a cikin rayuwar shi wanda yana taimaka mishi akan barin sa'a ma Allah subhanahu wataala sannan kuma tarku al-ingibas fil balazat al-adwara mutum ya nisanci nutso a cikin abubuwa na jin dadi ya zama to kawai kai rayuwarka banda abubuwan morewa ba abin da kake bibiya duk abin da kake aikatawa wannan abin da kake aikata ba zai ka hififita shi sama da wata doka ta Allah subhanahu wataala kana biya sha'awar rayuwar duniya sai ka kyare alkyare Allah subhanahu wataala sannan kuma abu na gaba ya zamanto Allah bawa ya rika kyamatar aikin da yake aikata na ba daidai ba amma zaka samu wani yana aikata ba daidai ba amma kuma yana jin kawai ai ba wani abu ne wani alfahari yake akan saba ma Allah subhanahu wataala yana saba ma Allah kuma yana alfahari da wannan kuma zai ko kai shi baya ciwo zai huto cikin jama'a ya ambata cewa ai shine kaza shi kaza yana jin ba komai bane ba to kaga waɗannan abubuwa idan adam ya kiyaye su to tabbas za su taimaka maka akan nisantar sa'a ma Allah mai girma da buwaya wannan shine bayani da Ibn al-Qayyim ya cikin littafin shi Tariqul Hijratayn to wannan shine babi na 75 ke ba wannan baiti na 75 mali ce wa yaf'alul fi'la alladhi bihi amar su aikata aikin da Allah yayi umarni da shi hatman wa yatruku alladhi anhu zaja sannan kuma dole ne a gare su aikata abin da aka yi umarni sannan kuma dole ne a gare su bar alladhi anhu zajara abinda aka ja kunne aka ce kar aikata kaza to kowa ne sanda babi na gaba malice faslun fil kalami ala al qada'i wal qadar yake cewa ghaira ma taqaddama bayani akan qadara da hukuncin ubangiji subhanahu wataala ba irin wanda daga ya gabatar a babin da ya wuce kafin na karshe da makaranta malice wa kullu ma qaddara aw qadahu duk abinda Allah mai girma da buwaya ya kadarta aw qadahu ko kuma ya zartar da shi yace fawa'i'un hatman kama qadahu to wannan abu ne tabbatacce wa'i'un abcekke ne zai afku hatman dole kama qadahu kamar yadda Allah ya zartar da shi ba wanda ya isa ya sauya abinda Allah mai girma da buwaya ya hukunta ya kadara shi yasa kullum a cikin addu'o'in mu da zamu rika yi mu rika roƙon Allah subhanahu wataala ya dora mu akan tafarkin da yake madaidaici zuciyar mu Allah ya tirsa samu akan barin duk wani abinda zai zama to saba mishi ne sannan kuma abinda Allah ya kadarta mana a cikin rayuwa mu yi kokari mu shuri ya kuma musulmi daga cikin arkanul imani rukuni na huɗu shidda shine rukuni na imani da kaddara alheri ko sabanin da to wannan a cikin arkanul imani yana cikin abubuwa masu wahala ba kuma kowa ake jarrabawa ba ya wani lahiya sai da mutum Allah yana da addini ma amma wata jarrabawa in ta zo ta kada shi to sai a hankali wallahi ba kowa yake lafiya ma kaddara a ita mai dadi dama wannan an yi ittifaqi ba wannan matsala eh wani har alfahari zai rike yana hura hanci yana ga cewa kaman kokarin shi ne kuma makamancin wannan amma kadara mara dadi ita ce kuma ba kowa yake iya jurewa da ka rika roƙon Allah ya baka ikon jurewa ya jarrabe ka kuma da abin da zaka iya tahammulin shi abin da zaka iya jurewa saboda kar ka rabu da imaninka kaga mutum wani bala'i ko kuma wani musiba ya same shi ya kai ya kawo ƙarshe sai kaga wannan mutumin ya bar addinin musulunci a dalilin rashin jurewa da aka jarraba wa Allah ya jarrabe shi da wata matsala mimakin yayi hakuri ya jure ya fuskanci Allah gadan gadan ya roki Allah subhanahu wataala akan ya yaye mishi to sai zama to a ya bar ma wannan abu wani ya shiga sihirce sihirce wani ya shiga wani ne wani ya safka daga tafarki kai wani musulunci ma zai bari Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iya daga cikin alamomin tashin kiyama da irin zamunin za su iske mutane ya'ti 'ala an-nasi zaman yabi'u ar-rajul dinahu bi'ardin min ad-dunya qalil mutum zai iya salwantar da addinin shi da wani dan abin da bai taka kara kariya ba na rayuwar duniya ya salama akwai abubuwa da yawa suke faruwa a yau wanda la'alla ma wani zai zamanto da sunan malami ne amma abin nan ya ci karo da tahiyyar musulunci yana tunanin ko hangen mi zai samu mi zai shigo aljihun shi in dai wani abu ya shigo aljihun shi to sai halaka zai iya sayar da addinin shi saboda wani abin da zai samu na rayuwar duniya wanda bai taka kariya ba haka dole mutum sai ya hankali to ya tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da zuciyar shi akan imani kuma Allah ya jarrabe ka akan abin da zaka iya tahammulin shi zuciyarka za ta iya dokar shi wajibi ne mutum mai imani ya dawwama a cikin addu'a saboda fitintinu na rayuwa suna da yawa da abin da ka kadarta zai iya samu ka da abin da baka kadarta ba da wanda baka ma taba lissafi ba za ka iya tsantar kanka a matsayi kaza wala sai ka tsinci kanka a wannan matsayi da haka sallallahu alaihi wasallam wa alafiya mutai rabu rabu Allah subhanahu wataala akan Allah ya sa shi ya zama to mutum ne mai juriya kuma an aka jarrabe ka zama to jarraba ne da abin da zaka iya tahammulin shi to shi da malama ya ce wa kullu ma qaddara aw qada duk abin da Allah ya kadarta ko ya zartar da shi fa waqi'un tabbataccen abu ne wanda zai faru yace hatman dole haka zai faru ka ba fadawa kamar yadda Allah mai girma da buwaya ya hukunta shi sai ce walaysa wajiban ala al-'abd ar-ridha ba fa wajibi bane akan bawa ya yarda bi kulli maqdiyin walakin bil qada ba dole bane ka yarda duk abin da kaga yana faruwa bi kulli maqdiyin duk abin da kaga yana kaiwa ya kawo ba dole bane a gare ka ka yarda sai ce walakin sai dai al bil qada abin da zaka yarda da shi shine qadarar da ko kuma hukuncin da Allah ya tabbatar mi ba lake ni da wannan magana yana nufin cewa ayyukan bayi kala biyu ne akwai abin da Allah ya yarda da shi kuma shine shari'ar shi akwai kuma ayyuka wanda bawa yake aikatawa na sako ne ga Allah subhanahu wataala lalle Allah shi ya halicci wadannan ayyuka amma kuma Allah bai yarda da su ba to shi ne ana yace walaysa wajiban ba fa wajibi bane alal abdi ga bawa ar-riba ya yarda kenan ayyukan da suke na alheri wala dole ka yarda da su to amma kuma ba wajibi ne akan ka yarda bi kulli maqdiyin duk abin da aka zartar bi mana wani aikin da aka aikata na ba daidai ba misali ga wani ya sha giya ga wani ya zama to aikin shi fasikanci na lalaci na zinaci zinaci ga wani ya zama to kaza yake to wannan aikin a karan kai shi ai halittar Allah ne shi ma to shi wannan ba za ka yarda da shi ba wajibi ne a gare ka yarda da wannan abinda zaka yarda shi shine walakin bil qada haka hukuncin Allah yake amma aikin kyamatacce ne har a cikin zuciyarka shine magana shine ma yace walaysa wajiban ala al-'abd ar-ridha bi kulli maqdiyin walakin bil qada kenan ba ka yarda da aikin ba na shan giya aikin da yake na banza duk wani abin da harakar da addini ya hana ba ka yarda da shi ba amma dai hukuncin Allah akai to wannan kuma abu ne tabbatacce malace li annahu min fi'lihi ta'ala saboda wannan aikin da na sako da za a aikata shi ma iya daga cikin aikin Allah mai girma da buwaya me aikin Allah bi mana kadara ce ta ubangiji hukunci ne na ubangiji hukuncin Allah ne haka kuma Allah ya kadarta zaka yarda da wannan amma aikin a karan kashi baka yarda da shi me yasa saboda dalilai na addini suke nuna rashin yarda akan shi sai ce wa zaka min fi'lin ladhi taqala wa zaka wannan bayanin da ake na abin da baya halatta a gare ka kai imani da shi zaka shine zaka me zaka kuma anan fi'lul ma'asi ayyuka na sako wannan ayyuka na sako min fi'lil ladhi taqala yana daga cikin aikin mutumin da shine ya aikata shi sannan kuma shi ubangiji subhanahu wataala abghadahu wa rafadahu Allah yana kyamar irin wannan aikin kuma Allah baya san shi to amma kuma ba ya aikata bane saboda ya buwayi Allah maganar malamin kenan ba ya aikata bane saboda ya buwayi Ubangiji subhanahu wataala a iya daga cikin abin da Allah ya kadarta duk da shari'a kuma Ubangiji bai rada wannan ba to wannan shi ma ne iya daga cikin wani bangare daga cikin al-qada'u wal-qada'u wal-qadar abin da ya shafi al-qada'u zartar Ubangiji wal-qadar kuma da abin da ya shafi kadara shine fasalin da zai yi magana akan abin da ya shafi fil kalami game da magana ala dhunubi game da saban Allah subhanahu wataala wa muta'allaqatiha da abin da yake rataye da saba ma Allah mai girma da buwaya ka hemu shiga cikin wannan bayanin da malamin ya kawo akwai wani bayani annan da ya kamata a karanta malamin ya ce wa dhunubu wal ma'asi ala qismayn saban Allah kala biyu akwai kaba'ir akwai saghair akwai manyan manyan zunubai sannan kuma akwai kankanan zunubai Allah mai girma da buwa yake ta in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu yace nukaffir ankum sayi'atikum yace in za ku nisanci manyan manyan zunubai wanda aka hane ku Allah yace nukaffir ankum sayi'atikum za mu kankare muku kankanan kenan kala nawa ne kala biyu kenan akwai kaba'ir akwai saghair Allah ce wa nudkhilukum mudkhalan karima sannan kuma zamu shigar da ku wata mashiga ta karamci ta cikin aljanna malai ce wal kaba'iru kathiratun la tuhsa manya zunuban nan wasu zunubai ne malai ce ba sa ilguwa suna da yawa amma dai me ya kamata sai a bada wata ka'ida da dan adam zai iya gane aiki kaza iya daga cikin kaba'ir ko ba daga cikin kaba'ir iya cikin kaba'ir manya zunubai ko kuma a cikin saga'ir yake kankana مالك يقول ولكن لها ضوابط تعرف بها يتي فالكبيرة ما ترتب عليه حدا في الدنيا دق ابن داك تي ان وندي ايكة كذا امش حدي كذا تو ونن كذا نر ايه رجا تكيم من ينزل ربي مسالي تيري حن متمن دي ساتا ساتا تلا تكيم من ينزل ربي سنوكما متمن دا ييزنا باين تيوا ينا دا اولي هو تبين اولي ماذا امشي رجمهور to wannan kaga shi ma ai haddi ne to shi ma wannan aikin da al'aikata na zina shi ma yana daga cikin kaba'ir sannan kuma bulale matashi wanda yayin kazafi ga wani ka kalli wani kace ai wani kawai mazinaci ko kuma wacce kace mazinaci ce anan me zai dan ma ko bulala ko to nan ma wannan shi ma yana daga cikin manyan manyan zulubai sannan kuma bulale mutumin da ya sha giya kaga shi ma haddi ne to tunda kenan akwai haddi akan shan giya shi yana daga cikin me yana daga cikin kaba'ir manyan manyan zulubai malike cewa fa ma rattaballahu alaihi haddan fi dunya duk abin da aka dora mishi haddi a nan gidan duniya yace fa hadha yadullu ala annahu kabiratu wannan yana nuni akan ana ilga wannan abu a cikin manyan zulubai aw rattaba alaihi wa'id fi al-akhirah ko kuma ya zamanto alƙawalin narkon azabar al-akhirah ne zai shi wani gidan duniya to shi ma wannan ana lissawa shi a cikin mi a matsayin manyan zulubai misali bi an tawa'ada Allah alaihi bin nar fil akhirah Allah ya alƙawarin cewa aiki kaza aka aikata akwai gidan wuta malai ce fa hadha dalilun ala annahu kabira dalilin da aka ce aka aikata aiki kaza akwai gidan wuta to dalilin da aka ce wannan aikin babban zulubi ne aw rutiba alaihi ghadabun aw la'na ko kuma a ce duk wanda ya aikata kaza Allah ya la'ance shi ko kuma Allah ya tsine mishi ko Allah yana fushi da shi to wannan aikin shi ma ana lissawa shi daga cikin manyan manyan zunubai malai ce fazunubu allati la'ana Allahu ashabaha ayyukan zunubin da Allah ya la'anci wanda suke aikata ta aikata wannan ayyukan nan ko kuma aula ana ku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzon Allah yace duk wanda ya aikata aiki kaza la'ananne ne to wannan aiki iya daga cikin manyan manyan zunubai to gashi kuma za mu samu Allah ya la'anci mutane da yawa na farko akwai al-kadhibina Allah ya la'ance su bakareta kenan ƙarya mice ce kaba'ir ce haka kuma az-zalimina Allah ya la'anci az-zalimai zalunci menene kenan kaba'ir ne iya daga cikin manyan zulubai haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci ma'abuta sabon Allah mai girma da baki kenan duk wani aikin sabo zai shiga ƙarƙashin haka nan kamar sada kamar at-taswir shine foto ko kace zane ko sassaƙe ala khilafin bainul ulama aka abun da shafi foto photography fahimta to wannan kan mu shiga cikin shi amma akwai shi ma alƙawari ne al-muhim ne alayhi tahal insani fi janna sai ni santa malace wa ghairi zalika mimman la'anahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wasu wannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su magana na abin da shafi hoto magana ce wanda shi abin da yake sassaka ce ko zane ne duk wanda ya sassaki gumkin wani abu gobe kiyama sai Allah ya ce mishi to samu shi da haka wanda ya zana zane da ake irin na abu in ba wata darura ba tilas mana wanda ya aikata wata aiki wani aiki na sharima ya aikata wani banna kuma babu hoton shi amma kuma ga wani ya san yanda yake kuma yana iya zana shi wannan da ba amma haka kawai zane zane na banza wanda shi mai daga cikin abin da ya shafi shi in ka dauko hoton hadisan da suke magana akan taswirin nan in ka karanta su wallahi hatta photo photography shi ma irin wannan da ake wallahi duk ya kaji kada mutum su saboda lugudin azaba ne da bala'i da tsinuwa da wadan komai an hada hada kai to sai ga wannan abu ba dole ba ai gonda aka wata bar shi Muhammad bin Salih sai bin lokacin da ya bayyana akan mas'alar yake ce ayi shi suwar photography irin wannan da ake dauka da kamera da wani ne suka ce mutum ne shi da ake rikewa kamar misali mutum ne a gaban madubi ko da makamancin wannan ba sauye halittar Allah subhanahu wataala tare da shi to wannan suka ce babu ne yace amma shi din ma kayi shi akan darura photo card za a maka passport za a maka wane ne wani abu ne dole ne ba haka ba kawai hotuna irin na souvenir ko na makamancin wannan ko kana kan garin ta dauka hoton ga ko kuna samari ko wane ne kace ai an mun girma za mu gwada ma iyan mu kaga mutum da album kala kala lokacin suna cikin ma ba dama kuma yana gwada ma din shi kaga irin wannan hoton gaskiya musu da wani alaiti hali gaskiya mutum ne santa shi ne aula malaike ta faman la'anahu Allah aw la'anahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa hada dalil ala annahu ata bi kabirati duk wanda Allah ya tsine mishi ko manzo Allah ya ce aiki kaza duk wanda aikata tsinuwa ne to wannan aiki ana lissafa shi a matsayin cewa laihi ne mai girma daga cikin shi akwai al-gushu manzo Allah ya ce man qashana fa laysa minna duk wanda ya mana kwange da yaudara da hadinci manzo Allah ya ce baya daga cikin mu to ayyukan suna da yawa alaiti halin duk abin da aka yi alƙawarin azaba ko a gidan duniya ko a gobe kiyama ko tsinuwa ko la'ana ko rushin Allah ko mazalla nuna buku tare ko da baka bato to wannan ana lissawa shi a cikin cewa manyan manyan daga cikin zulumai ne mali ce wa amma ma nuhi ya anu amma kaga irin abubuwan da aka hana wa lam yutarattab ba a dora ba a kan wannan aikin haddun fi duniya aka ce ai akwai alƙawarin haddi kaza da za a mutum ya aikata shi a nan gidan duniya wala wa'in fil akhirah ko ba a ce ba ai akwai alƙawarin azaba kala kaza a lahira wala ghadab ba a ce ba wannan mutumin da ya aikata kaza Allah yana hoshi da shi wala la'anahu ko kuma Allah ya la'ane shi wala bara'atun minhu ko kuma Allah da manzo sun nuna bus tare da shi to duk laihin da bayya yawo hinta daga waɗannan abubuwan ba alƙawarin azaba a duniya ko a lahira ba tsinuwa ba la'ana ba cewa mun mutare fa hadha muharram to shi wannan shi ne tsawa shi a matsayin abin da yake haramu walakin laysa bi kabiratin amma ba kabira bace kenan sai zama to mi saghira ce mali ce bal huwa min as-sagha'ir za a lissa shi a cikin kankanan zulubai sai ya ce wal kaba'iru su ma manyan zulubban wa ta tafawatu wasu sun sha babban da wasu duk da gashi nan babban zulubi ne to amma laihi kaza ya sha babban da laihi kaza mali ke cewa wasu daga cikin su sun yi tsanani akan wasu misali as-sab'u al-mubiqat ay al-muhlikat abubuwa guda bakwai da manzo Allah ya ambata a matsayin abin da ke halakar da dan adam manzo Allah ce ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci ababe guda bakwai masu halakar da dan adam sai sahabbai suka ce ma hunna ya rasulullah waɗannan ababen miye ya ma'aikin Allah qala manzo Allah ya ce ashirku billahi abu na farko shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala was-sihru da sihiri tsahi tsubbu shi ne abin da zaka ce was-sihri kuma shi ne ake yi alhali gashi nan kai tsaye ka duba haga da aka ce ashirku billahi bayan shi yazo asihiru amma wallahi a yau daga cikin musulmi akwai wanda yana ga yin wannan sihirce sihirce da tsubbace tsubbace yana ga ba komai bane bale yana ga ba cewa kamar addini ne Allah kiyaye to iya daga cikin manyan manyan zunuban da suke halakar da dan adam sihiri wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta sai akan gaskiya kan gaskiya shine wanda addini ya ba da dama a kashe shi sai a kashe shi kuma aka ce an ba da dama a kashe wani hallo sai a duba a ga kowa ne zai kashe shi ko kuma shugaba ne aka dora ma wannan aikin wa aklu riba da cin riba cin kudi da ruwa ya daga cikin manyan manyan zurbai fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi kun fara yaki da kai da Allah duk wanda yake cin riba ko ya zamanto da sunan dokan bashi wanda za a kara mushi wani abu a sama ko kuma da sunan cewa misali kasa akwai hiyar da ake wasu dabaru da wayo eh kamar a ce kanka shigo masallacin nan kanka shigo ta kofa kanka shigo ta taga kaga a laifin halin ka shigo 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 wanne ba su wani sai ya dauki harkar kasuwa misali sai a je wasu mutane sai misali wani ya zo ya nuna cewa yana bukatar kaza sai a ce a mu a irin wannan yanayi ba za mu ba kuɗi ba amma ga abu kaza in za ka saya ga wannan wayar ya so kuma ka je ka samu wanda za su saya ko kuma a lokacin ba a kira wani ce ya ga kaza ka iya saya shi kuma duka abu ɗaya ne kuma magana ɗaya ce ko mutane guda ne bakin su guda wannan abin halin komowa zai wajen shi in ya bashi a matsayin bashi misali ya bashi a jika 50 sai zai shi kuma sai da ma sai da ma wuce a nawa jika 40 misali ko jika 30 sai ya bashi jika 30 ke wannan kuma wannan sai ya bashi 30 ke 30 din da aka bada kuma kudin wanda ya saida wayar ce halin sai a mai doya sai a jihar wani an yazo shi ma a bashi ita a mai haka kaga wannan zalunci ne ko kuma za a baka shi ho bashi kawai taimako ne in ka ga dama ka ba mutum in ka ga dama ka hana shi amma taimako ne kawai to iya daga cikin hanyar da yake wajibi ne mutum ya hankali da shi shine cin riba dukiyarka za ta lalace albarkan da yake ciki ya huta kuma ka fara fada da kai da Allah subhanahu wataala ka san ba za ka yi labari wa akul malul yatim sannan da cin dukiyar maraya wannan shi wani daga cikin manyan manyan zurbai wanka ne ya rasu ya bar yara ya bar dukiya sai ka zo ka zauna a saman su da sunan wan mahaifinsu da sunan kaza da sunan kaza sannan kuma wa tawalli yawma zahaf mutun ya juya da gudu mai tsere yawma zahaf a ranar hutu na hutu tsakanin ku da kafirai kawai sai ka gudu wannan gudun da kake juya wanda kai kana juya cikin wutar jahannama in banda sharadi guda sai in ya zamanto a daukan wani position sabo ne za ku dauka na ku sake komowa to wannan babu laifi sannan wa qadhful muhsanati lighafilati mu'minat da qadhafi ga mata take ko mazaje kamammu alghafilatu rasul shagba ruwan su da sa'a ba Allah subhanahu wataala almu'minatu masu imani sai ka ce wani ai kaza ne wani kaza ne qadhafi iya daga cikin manyan manyan zurbai to bayan mala ya ambata ka sai ce fa hadhihi min a'zami anwa'il kaba'ir wannan sai daga cikin mafi girman kalan manyan zurbai sannan kuma wa a'zamuha 'ala al-itlaq kuma su suka fi komi girma na farko shirka ga Allah subhanahu wataala me yasa saboda Allah yayi alƙawarin cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya alƙawarin cewa ba zai gafarta wa duk wanda ya hada shi da wani a cikin bauta ba amma abinda bai kai shirka ba in Allah ya ga dama sai gafarta maka to wannan shine mafi girma daga cikin manyan manyan zulumai mal ya ce wa qad awsala ba'd al-ulama'i wasu daga cikin malamai sun kai wannan manyan zulumban cewa ila 70 suka ce da 70 ne kamar da Imam Zahabi ambata a cikin littafin al-Kaba'ir aw akthara min 70 wasu suka ce yahi da 100 kamar a littafin al-Kaba'ir na al-Hafiz Zahabi sannan kuma ga na Ibn Hajar al-Haytami bale yake cewa wasu kuma sun ce a Kaba'ir suna kaiwa ila 700 suna kaiwa kabira 700 ba magana 70 ba sai suna kaiwa 700 مالك على أي حال دي فالحاصل أنها لا تعد وإنما تحد بقى إياك جيش سيدي أسامش قيدي دي وسو قائدو دي ندق قارن داك عم بتابع القول أذابا كو أدوية كو ألاهرة كو حد كو لأنا كو سينوا كو كذا كو كذا وانا بانجر الدين شاهي من من جنزل مي إلا قوانا نيكم أتبراك إن شاء الله جلسي متاشد أحرف بابي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم